الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا لاربا 26 ga watan Ramadan na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda hakan shine daidai da 27 ga watan hudu miladiya 2022 alhamdulillah za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin karatun mu na jiya a cikin surat al-baqara da ka malam bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
da kallon alƙibla duk da kyale su da waɗannan abubuwan ko kowace al'umma tana da al-ibla wadda wannan kowa daga cikin su yake fuskantar wannan da haka abinda ake bukata fastabiqul khairat ku riga yin rigirge wajen aikata alhairi ba wajen tsegumomi da maganganun banza ba wajen aikin alhairi ake so ku riga yin rigirge wannan ya kokari ya wuce wannan wannan ya kokari ya wuce wannan wajen aikin alhairi ake son wannan kuma wannan haka yake domin duk wani abin da yake na alhairi Allah ta'ala yana gwada cewa a yi dogawa a yi rigirge wata aya tana cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wato ku yi kokarin rigirge zuwa ga sabon gafara ta ubangijin duk wani aiki da zai sa a samu gafara Allah to ku riga yin rigirge wajen wannan aiki anan ne za a samu wato yarda Allah wajen rigirge din sannan kuma wata aya tana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ku riga yin sauri zuwa ga samun gafara ta ubangijin ku da samun aljanna wadda fadinta ya kai sammai da kasai uiddat lil muttaqin sannan cikin hadisan manzo alaihi salatu wassalam hadisai sun zo da yawa wajen nuna yin ayi gaugawa ayi rike-rike wajen ayyukan alhairi duk wani abin alhairi su ake a gaggauta a yi shi akwai hadisin da yake ba su wasu ayyukan na alhairi wasu hadisan kuma sun game duk wani abin alhairi su ayi gaugawa a kan hadisi wanda yake ban su aikin hajji bi khususi cewa aikin hajji shi kansa maiki alayhi salatu wassalam yana cewa man arada alhajj falyata'addal fa innahu qad yamrad wa tadillu arrahila wa ta'ridu alhajj duk wanda yake nufin zai tafi aikin hajji gashi ya shirya guzuri da duk abin da ya shahi wannan to yayi gaugawa ya je kar ya ce sai fadu ko sai fadu wannan maiki ya ce domin rashin lafiya tana iya samun shi a shekarar da yake nufin gashi gashi bana yana da komai na tafiya amma ya ki zuwa ya ce sai mai to zai yi fadu ba shi da lafiyar da zai iya zuwa wannan zai iya yiwa ko kuma yace abun hawan nasa yana iya bata kamar irin tafiya ta da kenan da ake hawa kan doki ko raƙumi to abun hawan nasa yana iya bata idan yanzu ne kuma ina ce shekaru biyu baya dabara wannan ko kana da kudin za a baka je kai aiki har aka ba za a baka saboda wannan cutar ta corona da aka fake da ita aga abun hawa ya bata yanda kaddara kafin shekarar corona sai mutum ya zonto yana da wadata yana da kudin da zai tafi aikin hajji sai yake zuwa sai yake zuwa ya ce sai bari badin tana zuwa sai zonto shekara ce ta corona kaga wanda billur rahila abin hawa ya bata kuma waye ba shi garanti a wannan shekaru biyu da suka wuce na corona zai iya wuto su tare da rayuwarsa ga wannan shi ba babu wani garanti to mai kiyaye ba da sannan yace wa ta'ridu alhaja sannan kuma bukata tana iya bijiro wa mutum kila wata bukata mai nauyi ta rayuwa ta iya taso wa mutum duk wannan kudin da ya mallaka su ruguje gaba daya kafin lokacin da yake nufin ya din ko gidansa ya rushe an gane ko wani hau ko wata matsala ta fada mashi duk kudin gaba daya su shige a hankula kaga an gwada aikin hajji a sa gaugawa ka sa bada ba maza farilla ne dama Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila to yanzu ka kai ka samu ikon zuwa ta ka farilla ne akan ka sannan wato wata rana ma'aiki alayhi salatu wassalam an yi sallar la'asar ana gamawa sai ya tashi turgigin da sauri sai ya shige gida sahabbai suka ce wannan gaugawar da manzon Allah ya sai ta dan firgita mu irin sauri ya haka sai sai ya dawo da ya dawo sai ke cewa kun yi mamakin tashi na da sauri ko suka ce yace zakartu shay'an min kibri sadaqati indana fakarihtu an ubayyitu fa haka fa amartu bi qasmihi wa karihtu an ubayyitu wato tunowa nayi inji manzon Allah akwai wani wasu ƴan kudade na zakka a wajena da haka ina tunowa muna ga masallaci na tashi na dai ne umarni a je a rarrabar da su gaba daya ba na so in kwana da su a gidana ba na so in kwana da su a gidana da kaga wannan hadisi shi ma yana gwada mi gaugawa wajen aiki alheri karkarka cewa sai anjima ko sai goro sannan malamai sun fitar da wasu gurare guda biyar na shafa da su amma zan kara mai maimaitawa saboda fa'ida wannan gurare guda biyar ana son mutum ya rika ya sa gaugawa ta sosai a cikin su saboda hadisai sun zo kan waɗannan abubuwan su ma musamman na farko duk wanda yake zunubi duk wanda ya tabbatar da ga wani abin da yake ba daidai ba kowane irin abu ne ko haƙƙin Allah ne ko haƙƙin ya adam ne to yayi gaugawa tuba ba a jinka tuba ba za ka ko cikin ahlal zaka ji an ce wala yuzlahu an min an yu akhira tawbati bi halatta ga mutum bai rika cewa sai gobe zan tuba ko sai jibi ko sai ba domin babu garanti duk wannan abubuwan da ka faɗa ba garanti kai gaugawa kawai bai halatta mutum bai jinkirta tuba da ka tabbata da kana laifi kai nufin tuba tuba yanzu nan kawai hadisi nan dai na mai kashara 101 ko hujja ga yana tuba a hanyar da za shi garin da aka ce ya tabi a nan ya mutu inda ya ce sai baduwa kaga da ya mutu ba tare da ya tuba ba kenan da ku rika lissafawa abu da yake nan duk wanda ke laifi yayi gaugawa tuba dan bai san lokacin da mutuwa za ta zo mashi ba za ta kawo mashi tiyara sai na biyu duk wanda ake bin bashi to maza maza ya biya wannan bashi da ya samu dama da mutum ya samu dama maza maza ya biya wannan bashi hadisi na nan shi kuma a cikin muwatta ma ne wani mutum mai ta'annuci da wauta ya zo ya samu ma'aikin Allah cikin sahabbai manzon Allah ya ci bashin alkamarsa yana zuwa sai ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum bani abdul muttalib mu'lul ya ku dama ƴan gidan abdul muttalib an ce taurin bashi ne da ya shakar annabi sai da Umar shi kuma ya zo ya zazzare ma wannan gidan ya bude mai idanuwa ya bude mai wuta yana ga mai maganganu masu tsari amma saboda taushin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Umar innana ila ghairi zalika ahwat dani da wannan mutumin muna buƙatar abin da ba wannan ba abin da kake ba shi muke buƙata murni bi husnul qada wa murhu bi husnul iktifa ni ka umarce ni in nati bashi in rike kyauta tafiya shi kuma ka umarce shi idan yana neman a biya shi bashi ya rike bi a hankali ya kaza ke ma ba wannan zara idan da kuka da bashi to sai ma ake kisa wa qarbaki min ajrihi sala ai sauran kwana uku lokacin biyan bashi ne ka zo ka nemi in biya maka bashi ne lokaci bai yi ba sai ce amma dai tunda akwai abin biyan a dauko a biya shi da aka biya shi sai ma yake ce to a ƙara mai mudu 20 a ƙara mashi mudu 20 sai sai limara wa'ahu Umar saboda yadda Umar ya raga shi to shi kuma shakar annabin da yana kun me za a ba ta ko si so da shi ma'aikin Allah duk abin da yake in dai shi ya shafa aka tutar da shi to ya ce wa yake sallallahu alaihi wasallam yadda bai shiri ne yake cewa safuhun anil zani wa qad yatawaqqaf ma'aikin Allah yana yin afwa in dai shi kai malaiki to yana yin afwa ko ba ma sai ka nemi afwa kaga yanzu wannan abin sai a yaje amma annabi bai zauke wani mataki ba kuma ya ce a ƙara mai hudu 20 a kan wannan razana shida sayyidina Umar ya radiyallahu anhu kaga annan maliki alaihi salatu wassalam ya biya bashi yayin da aka nema tun kan lokacin baya guda nawa kenan tuba sai biyan bashi. Sai kuma duk wanda Allah ya bashi kyamata, domin kyamata ba kamar ta namiji ba, kyamata tana da hadarora da yawa, ko wajen tarbiyyar ta sai an yi hatta. Akwai wani littafi mai suna tarbiyyatul al-aulad fil islam na al-imam mutawalla Shahrazi, zaka ga yayi bayani tiryan-tiryan akan yadda ya kamata a matsa kaimi wajen tarbiyyar yamace. Yamace wata aba ce mai daraja, sai an kula da tarbiyyar ta sosai, tarbiyyar ta tafi ta dana mishi wahala. So da ita akwai masu kokarin kawo mata mataki da gurare daban-daban, ko a hanya ko a cikin gidan ma, da kuma inda za ta je tana tare da abubuwan da dole sai an bi hattara, sannan ta iya kai mutuncin ta har zuwa gidan mijinta. To duba zuwa ga wannan, al-Imam al-Baihaqi ya rawaita hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu, cewar ma'aiki yana cewa alayhi salatu wassalam, maktubun fi at-taurat anna man balagat ابنته اثنتا عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. ما يكفي سوينا نرد متأثر على التوراة دون دقيسة شكرا شابي تشكرا قوم شابي كما قا وستك ذوني من أورانتا يجي أوران دقيتا كما هكا يسا تجي تأيك تلالاتا بانون سيدنا ما wani abin da ya mutu za ta wanda bai dace da shari'a ba, sunan shi lalata shi wancan zina kuma ai aka yi zuwa ga wannan abin halalace gaba daya, ko zuwa sai aka taba hannunta ko aka yi mata wani abu duk sunan shi lalata. So sai ta je ta aikata wani abu na lalata, to ma yake yace an faɗa cewa cikin atora zunubin wannan abin haddashi za a samu wannan zunubin, saboda yaki auren da ita ta shekara 12 kuma ga masu neman ta kuma yaki auren da ita. Daga cikin abubuwan da ake sanyin gaugawa a cikin su akwai aurar da mace, da zaran ta kai manzarin da za a aurar da ita, kuma akwai masu neman auren ta, ai sauri a ba su wannan auren ta. Ina ba ta an gano wannan, muna da nawa kenan? Muna da sannan idan guda uku ne, sai na hudu shine idan kai bako, idan kai bako ana buƙatar ka hidimta mai cikin sauri, dan baka sana irin yanayin da yazo ba. Maiki ya faɗa a hadisi da yawa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to lalle ya rika girmama bakonsa. Maiki kuma ya faɗa yadda ake girmama bakon ne, yace aqyamatu salatu ayya wa da hadabi, wato bakunci liyafa bako kwana uku ake masa, wa za'izatu yawmin wa layla, abinci na musamman kuma a kwana ɗaya ne, awa 24 zaran da ya zo a yi mai abinci na musamman har ya kwana ɗaya. Idan ka gama za ka iya mana daga nan sauran kwanaki biyu ka riƙa ba shi abincin gida kawai. In aka wuce wannan kwanaki biyu aka haɗa kwanaki uku kenan, to kuma haƙƙin sa na bakunta ya ƙare, duk abin da ya biyo bayan wannan manzo Allah ya ce sadaka ne kuma wannan. An gane ko? Sadaka ne wannan, da fatan an gane wannan. To sai zanto bako ana buƙatar mutum ya gina wa shi ka mutunta shi kuma kai mai hidima cikin sauri. Yanzu misali sai kai bako abinda ake buƙata yana zuwa da an ajiye kayansa, in akwai abinci gida ai maza maza a dauko a kawo shi take, ana to sanin da zuwa kai sanin to a dauko shi kaya ku dan zauna nan a tiya ne, in ba abinci kuma je ka dan neman dan lemu biredi biskit, don baka san a cigar da yazo ba, ko ba zama nuna mashi matsuguri da shi ma nan baka san a rubuce cigar da yazo ba. Akwai wani ba kuma an yi wannan hanyar kuma a nan garin ake wata, wani ba ko ya zo wata halara mai girma a nan garin, to sai aka samu aka shi ya zo amma ba dadewa zai ba, to ashe ya zo cikin matsananciyar yunwa, an tafi ana raka shi a hanya ake raka shi, ana cikin tafiya ka san ga al'ada tunda shehi ne haka babba aka sa shi a gaba, san ana tafiya sai yau in ce wai magana ake ne aka ce a ba magana ake na da kamar an ce fira an ce fira daga ma'anarsa yana cikin maswaki yare ne ya yi ko cewar ya zo cikin yunwa kuma yanzu ai yana daga cikin kaskanta mai masaukin baki ka ɗauki kwano a matsayinka na baƙo ko kuɗi ka aika a soma abinci aika maka wulaƙanta shi to kuma lokacin da ka san dai ƙaddara ce tunda halarar halara ce mai girmama baki mai yi masa alherai amma aka samu aka ci to tun daga nan shi mai wannan halarar shugaban halarar ya wadda kullum sai an dama fura an aji har sai idan dare ya yi an tashi an gama wazifa an yi sallar isha'i an tabbatar da ba wani baƙo sannan ya ɗan sha kuma a rarrabawan mutane wannan fura aka lizumta ta kullum sai an dama wannan fura da haka baƙo yana da buƙatar a yi sauri wajen yin hidima ko za ka yi mai wani girki na musamman ɗan sayo mai lemun da wancan abin ya rage zaƙi baka san asigar da ya zo ba kuma an nuna mai mazuni wannan shi ne muna da abubuwa guda nawa guda huɗu ko abu na biyar shi ne wanda ya rasu duk wanda ya rasu ana buƙatar a yi gaggawar kai shi sai dai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya cewa la tuqbiru mawtakum layla kada ku riƙa sanya yi wa mamatan ku sanya su a cikin kabari tsakar dare ba a san wani kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda mamata laylan fala haka ne mamata subhan fala yaqilanna illa fi qabri duk wanda ya mutu da safe kar kan rana ta yi zafi sai an sa shi cikin kabarin wa mamata ashiyan fala yabitanna illa fi qabri duk wanda ya mutu ya yi wafati da malaike kar ya kwana sai cikin kabarin sa to amma wannan umarni ne na mustahabbai kaga ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wafati ranar litinin ko da hanzi sallallahu alaihi wasallam kuma ranar litinin amma ba a samu daman rufe shi ba sai ranar laraba kaga kwana nawa kenan kwana biyu ba dan komai ba saboda duk wanda ake kira shi da shugaba ba dan gana shi manzo Allah shi ne shugaban shugabanni ba duk wani shugaba ba a rufe shi sai an tabbatar da magajin sa in dai shugaba ne na al'umma kuma ko a duniya su ma in duniya su tabbata da haka wanda aka sa shi ne shugaba shi ne zai jagoranci rufe wannan shugaba sai sama yake alaihi salatu wassalam ya zanto an bashi a haka alaihi salatu wassalam sai da aka tabbatar da khalifar sa sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sannan ya jagoranci rufe ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma tunda shi dawa ba wai zaiya aka dinga yi wajen yi masa sallah wasu sai a zo a yi sau manyan sahabba annabi suka ce ina ba za a zo a sa annabi a yi sau ana mai sallah irin gaggawa ko ɗaya ai kaga shahidai ma ana masa sallah ne shahidai ba a yi masa wanka kawai akan yi masa sallah kai amma ba a yi masa wanka ba a sanya masa wani likabari na musamman to ma'aiki shine shugaban shahidai domin lokacin da rayuwarsa ta zo ƙarshe cewa yake ma zilitu azidu alamal mudda au alamal shatin lati akartu hadi khayba ban gushe ba ina jin raɗaɗi da ciwon wannan karfata akuyar da na ci a kai ba taso min yake yi lokacin mafatin da yake ba da haka kuma haka lokacin da ya ci ba ta yi mai komai ba amma da mafatin sai ya zo wannan abin ya taso masa yau mafatin sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai mutane suka rika shiga tawaga suna yi masa addu'a sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan su ne gurare guda biyar wanda ake buƙatar dogawa sannan wani mutum wata rana ya shigo masallaci an yi ruku sai yana shigowa masallaci sai ya yi ruku tun daga tsawon farko tsawon ƙarshe na masallaci don kada rukun ya tsufa sai masa sannan sai da aka dago ruku sai ya taho ya shige cikin zango to shi manzo Allah ka san yana gani ta bayan sa kamar yadda yake gani ta gaba ya ga mutumin abin da ya gani da aka gama sallah sai ya kira shi sai ya ce mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kudayin san samun sallah wannan kudayin Allah ya ƙaro maka shi amma dai kuma kar ka ƙara yin haji kar ka ƙara yin haji tunda kaga tafiya ba ta da cikin jinsin sallah tayru an yi ruku da kai ka dago kuma ka tawo ka Allah wannan kudayin da kake da shi na san sabi sallah Allah ya ƙara maka shi amma shi kuma wannan abin kar ka ƙara yi kada wata magana ta yake ba ai an san dan ya samu sallah yasa ya haka ba dan san rai ba to wannan kudayin shi Allah ya ƙaro mai shi amma kuma an saita shi cewa shi abin da yayi yanzu kuskure to wadannan su ne gurare guda biyar wanda shari'a take buƙatar ayi gaugawa wajen yin sosai amma hadisi na nan wanda Sheikh Abdullah Gurmi a cikin littafin sa na Misbahur Rawi ya ce hadisi ne hasan yana cewa wa hasanul adalata min shaytan shiwar al'adalata min shaytan malaman hadisi sai hadisi ne hasan gaugawa kan wasu al'amura daga shaytan kamar yanzu misali ana cewa wani ya ce ma kaza sai kawai ka je ka dauki mataki a kai shi wannan gaugawa daga shaytan saboda ta sa'a ma wasu ayoyin wanda su kuma kan wannan abin cewa sai ayi bincike ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin shi nan cewa aka kai bincike domin an tusibu qawman bizahala wa tusbihu ala ma fa'altum dadibi kuna iya zuwa ku farma wasu mutane da jahilci sai ku waye gari kun yi nadama akan abin da kuka yi yanzu ka san an ce idan aka kawo mutum ko yayi zina ana cewa yayi zina ko yayi daka in dai aka samu wata shubha ko ya take kawai a tsaya a bincike ko mun shubha ko ya take sai a kyale shi so da malami abin da suka ce la an yuqdi al hakim fil aq khairun min an yuqdi fil ulama al qali yayi kuskure wajen yafewa yafi sauki fiye da yayi kuskure wajen an yanke hukunci ko mutum bai tantance hukunci ba yanzu misali sai ka yanke mutum hannu so yayi sata ba abin da an bi a hankali ba sai kuma daga baya da aka tsananta bincike sai aka gane wani ne yayi mai sharri kamar yadda aka sanar mun da wani lokacin da sarakuna suke da bawa can baya azzalimai amma in ana kinta a gari sai su sanya a dillukan da kan gidan ka baya da kaya a jihar sai ka kai maka san da su ba nan kuma sai a turo maka yan doka su ce kai barawo ne za a je a bincike da gidan su kuma suka je ruwan nan kaya abu a gani a ce ga yanan gudun kuma a kama ka a je a hukunta ka kaga wajen abin da ya shafi abin da ke bukatar bincike ba a bukatar gaugawa haka nan kuma kan abin da ya shafi shari'a na kotu ba kuma na kotu ba ko rigigin mutane da yanka kar ka yi gaugawa wajen zartar da hukunci ka bi a hankali a bi matakai sai an gano fuskar hukuncin ta hakika sannan sai a zartar da hukunci haka ibn asir ya fada cikin ihkamul ahkam ko kuma yace wanda littafin da ake cewa tamiyya cewa bi halatta ga alqani idza lam yabdu wata hukumi an bi nafsi idan dai fuskar hukunci ba ta bayyana karara ba cewa kawai wani ne mai laifi an ga bincike an gano ba ai haka ba to bi halatta ya zartar da hukunci wanda za a iya zuwa a samu matsala kan wannan hukunci so da haka Allah ta'ala ya ce fastabiqul khairat ku rika yin gaugawa ku rika rike-rike wajen aikin alhairi saboda ala inna sibaqa sibaqu suhudin wa ma fi ghairi zalika min sibaqi inda ake rike-rike wani ya tsere mu wani a ce ya tsere masa to duk wanda ya fi ka neman lahira to ya wuce ko kai waye ko da mai kafi shi ba kafi shi da kawai ba in dai ya fi ka tsayawa wajen neman lahirar sa ko kafi shi wadata ta duniya aikin banza ne ko kafi shi mulkin duniya aikin banza ne ko kafi shi tarin jama'a aikin banza ne ko kafi shi duk abin da kafi shi kafi shi shirme kawai wannan neman lahiran da ya fi ka ya wuce ka kawai yasa aka ce wa ma ji gairi zalika bi sibai duk wani abin da wani ya tsere maka to wannan ba za a kira shi da tserewa Allah ta'ala ya ba mu ikon yin rige-rige wajen aikin alheri sannan ku abin da zai taimake mu wajen haka shine mu kalli na sama da cikin kowa misali so kake koya wa kanka yawan karatu alquran misali to kanka da aka ni da yan unguwa ko yan masallaci ba kallu wani wanda ko a masallacin naku yake ko unguwar naku yake wanda shi yana da himma wajen haka to sai kai koyi da shi wajen yin koyin da shi anan zaka zama ahalin abu idan wani idan kana so ka zama ahalin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kallu wani wanda shi ne ahalin haka sai ka kallon yadda yake tafiyar da rayuwar sai ka kwaifaya sai ka zama wannan duk abin da kake so ka zama to su ake ka kalli na sama da kai wanda ya kure kan wannan fasashin da daga nan sai ka abin idan baka sami irin wannan ba kila duk kusa da kai mashi dalil to je ka a karanta maka tarihin wani wanda shi kuma haka yake domin cikin karanta tarihi akwai zaburawa in aka ga ma ga wani mutum kaza 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 take da kai ma ka zabura ko da ba ku bi a zamani da shi ina ba san gano wannan zan ga mana tarihin mutum daya da wani zaman da zamani da shi wajen kokarin karanta Qur'ani wannan mutum shine Maulana Sheikh Al-Islam Alhaji Ibrahim Yan radiyallahu anhu yakan yi sauka Al-Qur'ani a dissati su biyu dissati sauka ta dubawa da kuma ta tilawa wannan diman da'iman an ruwaito kamar yadda yake wa mai zikiru Maulana Jalili Jalaluhu من الصادق المصدوق أحمد نقله بيوم عزوه بزهر وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك الليل سور ني تارني كده القرآن بن يدع القرآن يدعون بعد تارنش دسافة إن يجب ملازم يجنطع يا رب القرآن داما يدع بقوة تزيد لكو القرآن ينا دوبا وينا كله سور ما يجياتي أعبو أعينكم حظها من العبادة النظرة في المصحف وكبيو إدانو أنكبر بنس العبادة شين كلو سكين القرآن شما كلم قرآن العبادة نزي كرن تونن دي سكين بكو إدنا القرآن سبعي كنا تدوبا تدقنن دها كابين يشيك هيري تبون كوة نقاسن دي duk wanda Allah ya kai shi irin wannan matsayi mutum da mai hilin dumu da jama'a da yawa da suke da na waje da na masu bugu waya so da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana da telefon irin na landline ne mun shiga dakin shi Allah ta'ala ya sa wani dan gane ne yake kula da dakin a lokacin har izini ya babu da ni da malam Bashir Jafar muka zauna kan kujerar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda yake zama yana duba alqur'ani din to idan ya karanta wannan ya gama shi kenan sai ya ci gaba da al'amuran jama'a tunda shi Shehu Ibrahim bai fadela karantawa ba karantar da littafin addini bai dena ba kai matsayin da zai to ai shi jama'a sun yi yawa ya karantawa sai dai kanana da majalisa a'a akwai gura akwai din masu karantawa din da yawa amma shi ma kuma yana karantawa to idan aka yi wannan bayan sallar isha'i kuma nan ma idan ya shigo dama ga kofar masallaci ta tawakkato za ta sada ta zuwa ga kofar shiga ɗakin sa kuma haka ake tsarin gidan in ya shigo nan kafin ya je wajen iyalin sa nan kuma an gane sai ya tsaya yayi tilawar wannan karatun da yayi da safiyar sa sai yayi tilawar shi ba tare da dubawa in ya gama wannan to sannan sai ya shiga wajen iyalin sa duk kuma hayaniyar ƴaƴa da jikoki da waye sai a ci gaba da yi kaga ashe idan muka kalli wannan rayuwa za mu lura da cewa dan adam yana buƙatar ya tsara wa kansa al'amarin da ya sa a gaban sa idan ka bar mu hayaniyar duniya ba za ta bar kai wannan abubuwan in dai ka biye mu hayaniyar duniya wallahi sai kai wata baka duba Qur'ani sai ka wuce wata din amma in na tsara wa kai na duk lokaci da ba na bayo Qur'ani daga karfe kaza zuwa karfe kaza ko minti kaza an jima kuma na bashi minti kaza yadda bazan yadda wani abu ya shigo min ba zaka iya yi ki haka amma in ka tafi da rayuwa ka kara zuba kawai wato ita neman duniya yana da lokaci amma neman lahira bai da lokaci kaga mutum sai ya hasara to da haka duk wani abin da kake so ka kalli na sama da kai kar ka kalli na ƙasa da kai so ai ni gare ni ma suwana 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 ma suke haka imam to an kasan da haka shirri suwa zaka lalacewa zaka to Allah ta'ala ya yi umarni da rige rige wajen aikin alkhairi rige rige kar kowaye sai kokarin mutse shi kawai sayyidina Umar bai kyala sayyidina Abubakar ba sai da yake matakin da yake ba zai iya ba kawai kokari yake sai ya wuce shi duk inda abin da sayyidina Abubakar ya sayyidina Umar kokari yake sai yayi wanda ya bi shi amma sai ada ake matakin da yake kai ba zai iya ba da za ta yakin ta buka wannan ba ta buka wai ta buka sayyidina Abubakar shi sayyidina Umar ya kawo rabin dukiyarsa sayyidina Abubakar shi kuma sai ya kawo duka gaba daya yace la sa'atun min abi bakr khayrun min ali al-qattan ni dai yanzu na mika wuya da saki kaga ba fara daya saki ba sai da aka buga daga kai wannan ba zai kamu ba yace sa'a daya ta Abu Bakar ta fi family din mu gaba daya sannan ya saki sa'a daya wanda Abu Bakar yake ta fi family din gidan mu duka gaba daya so da haka aya wata ayar ma tana cewa fi zalika falyatana fasu mutanabisu bayan Allah ya faɗi aljanna sai su to cikin wannan ne masu gasa ya kamata su yi gasa a cikin neman wannan aljanna bayan Allah ya faɗi ta gashi kaza 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 na ni'ima da farin ciki ita to cikin wannan ne masu gasa ya kamata su yi gasa ba cikin wani abu ba wanda yake sabani wannan kuma suratul waqi'a ta jero mutane ta ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin duk wanda ya shiga aljanna ya shiga cikin ashabul yamin ko da ayyukan shi ba su yawa sosai ba sai kuma wa ashabul shimal ma ashabul shimal ma abota hagu yan wuta kenan su kuma wannan kaga sun tada sai Allah ya ce wa sabiquna sabiqun da kuma waɗanda suka tsere suka yi ayyuka masu yawa na alhairi in aka duba fayil din salatin annabi za a ga yayi da yawa ninkin ba ninkin din yadda kai a ga ya tsere ma sanan waje in aka duba bangaren karatun Qur'ani za a ga ya tsere ma da yawa to irin wannan su ne as-sabiqun as-sabiqun sai da Allah ya mai takalmar rigayi din har su bi saboda jindina musu sannan yace ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im waɗannan su ne abubuwan kusantarwa zuwa ga Allah a cikin aljannan a ainihin ta ni'ima din su aljanna ta su mata daban saboda ita aljanna matsayi ce aljanna daraja 100 ce inda manzon Allah matsayi daraja 100 ce kuma kowace daraja tsakanin ta da ta gabanta kamar tsakanin sama da ƙasa haka manzon Allah ya faɗa sai shi amma al-firdaus ita ce mafi daukar ta a wadan daraja in za ku roki Allah ku roke shi a firdaus in za ku roke shi a aljanna to Allah ka ba mu aljanna firdaus kaga anan Allah ya fi farzanta as-sabiquna as-sabiqun ko wanda suka riga suka tsere duk wani abin da za a yi da alheri za ka iske su a sahun gaba ne ba za su yi da sahun ba suna wani tunanin da Allah ba duk wani abin da za a yi da alheri kawai za su zo kawai su yi gaba to Allah ya karɓi zakatun mai zama to mu zama haka bizayar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fastabiqul khairat wa riqa rigirgan alkhairi aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a duk inda kuka kasance ko ina ne to ya'ti bikum Allahu jami'a Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku duka sai Allah ya zo da ku sai aka tsaya iyalan gurin ana nihi fayyaziya kun bi amalikum ai ba tattarawa bane kadai ai za a tara ne dan ayi sa za a yi tara ne saboda a yi sakamako kuma tarawan ma malamai da yawa sun ce hikimar tarawan shi ne don a gwada girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da kowa a kabarin da aka yi mai hisabi a zuwa da yake kowa ya kuma koma sa amma ba a tara mutane don a je wajen annabi Adam ya ce ba matsayinsa ba gaban kowa a je wajen annabi Ibrahim Nuhu ya ce shi ba matsayinsa ba a je wajen annabi Ibrahim ya ce ba wajen shi ba matsayinsa ba a je wajen annabi Musa shi ma ya ce ba matsayinsa ba ya ji wajen annabi Isa ya ce dai a ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha sannan kuma yayi cetan da ake cewa ash-shafa'atul kubra wanda kowa har kafirai sun samu wannan cetan kowa domin Allah ta'ala kamar ya kala mutane ne ya ki hisabi. Ana roƙon Allah ya hisabi kowa ya samu gaishi domin ga rana nan tawo kasa kasa mutane suna ta zuba zubar gurgurdan lahin kowa wani zuban ma ta ga mai ta sha mai kai gaba daya wani ta kawo mai daidai baki kamar yadda ake sanyawa doki lissafi wani ta kawo mai makogoro wani ta kawo mai madaura wanda wani kuma iya idan kafa to sai Allah ta'ala ma ya yi sujada abin da ya faru ya faru kaga an bayyana da darajar manzo Allah subhanahu wa ta'ala cewa ahadul mahashari da yahudi da nasara da kowa su gane ga shugaban taron gaba daya annabawan nasu an gane ko mu annabi Musa annabi ne na Allah amma ba annabin mu bane da Allah ya aiko ba su kuwa su an aiko musu shi da haka ne sai da annabawan nasu ba da ina ne mu ba wai namu bane ga sunan an zo gun su ce ta su ce ba matsayin su bane ga kowa ya gane girman manzo alaihi salatu wassalam Allah ya kara mana kaunarsa Allah ya kara mana sanarsa Allah ya kara mana kusanci da shi amma ba ya ce wanda ya fi kusa da shirana alkiyama wanda ya fi yawai ta mai tsanani haka ya faɗa shi ne ya fi kusanci da shi fastabi kula kaira duk inda kuka kasance Allah zai zo da ku gaba ɗaya inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne a bisa komai wa minhu jamuku daga cikin abinda Allah ke da iko akwai tattara ku yasa Allah ta'ala yake cewa wa min ayati khalqus samawati wal ard وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير الله تعالى مي إيكو ني أكن تتر متاني رانا القيامة إذانو كسن جاي قداما ثم أكي ونن تارو زاء عادل كما زاء عدي معوني نعادل كما معوني نن كما يدنا فداو فنكيم بايا كرك أوكا إرس جيلي انتا سوزنو ma'auni ne wanda ya wuce tunanin mu duka da hankalin mu idan aka kawo shi mala'iku sai sun ce ya Allah waye zai iya cika wannan saboda girman sa girma ne ya wuce hankalin mu gaba daya sai Allah ta'ala ya ce ai ayyukan bayina mu'minai yana cika su la ilaha illallah ma tana cika wannan tana cika shi ayyukan subhanallah ko yadda manzo Allah ya faɗa إن سبحان الله والحمد لله جسنا سنا 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 دعك سنا أوبندا سكي سكي ما أوني رانا على القيامة إذا متجينا يوم قدس الله تعالى قسم الدين إن الله على كل شيء قدير ومن هاي سخرجت
ومن حيث خرجت فوجه وجهك شطر المسجد الحرام
نعم
وإنه للحق يؤدب وما الله بغافل عما تعملون
الله أكبر الله تعالى يسوى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت دبل دب عندك فتاء حال تفيع فولي وجهك شطر المسجد الحرام تكزيو دفس كتدي waje da masallaci mai alfarma an ƙara dawo da wannan maganar ne saboda ai magana halin tafiya ta gwada halin zaman gida da halin tafiya duk ɗaya ne su ake akalli a wato al-Masjidil Haram amma wasu malamai kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirinsa mashhuri cewar wasu malamai sun ce a'a magana ce guda uku ai haga nan gaba akwai wata wa min haythu tashadduqu sun ce wancan na farko na kawallu zuwakun ko shadarau kawalle wata haka shadarar masjidil haram wa yasu ma kuntu kawallu zuwakun shadarau to shi ana nufin wanda ke zaune yana kallon ka'aba to ya kalli ka'aba saitin ta nan wannan kuma min haisu garka din ka fita daga cikin da'irar ka'aba amma kana cikin garin makka to sai kai kokari kai haka shi an gane ku wa min haythu kharajta na gaba kuma duk inda aka a duniya ya ce wasu malamai haka suka faɗa amma wasu malamai sun ce kuma wannan dai na halin tafiya ne wancan shi ma na halin tafiya ne maimaitawa ne wa innahu la haqqun min rabbik lallai wannan kallon alqibla din nan gaskiya ne daga ubangijinka wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malu Allah ba mai rabtana bane game da abin da kuke aikatawa zai ba ku sakamako a kai Allah ka sa mu ga alheri na
wa min haythu kharajta tawalli yadhaka shaqral masjid al-haram wa haythu ma kuntum tawallu hakum shaqra liyan la yakuna lin عليكم مدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
الله أكبر. الله تعالى كسوة من حيث رست فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة هكذا haka ne wato Allah ta'ala yana cewa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka juya duk inda ka fita kai ko ina a duniya to ka juyo da fuskar nan ta ka daidai wajen masallaci mai alfarma shine masallacin Makka ana kiran wannan masallaci mai alfarma ne saboda yin sallah daya ta farilla a cikin sa daidai take da sallah 100 a wani gurin idan Allah ya kai ka Ka'aba kai sallar farilla guda daya Allah zai baka lada ka sallah ta farilla 100 ba shakka ba gobando ba babu sabani saboda magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fade ta amma an ce banda sallar nafila ita sallar nafila duk wanda kai ta a cikin gidanka ta fada da ke da wanda kai ta a masallaci Ka'aba ko wani masallacin da ina ba ta gano wani to da haka wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum haka ne ko duk inda ku kasance fawallu zuwa ku shatr ku li Allah kenan ko domin ku juyar da fuskar ku kuma nan waje da masallaci bi azama to kamar wuce inda mun mutu wannan ayoyin ba magana kan hukuncin kallon al-qibla kallan al-qibla wato sharadi ne daga cikin sharuddan sallah yafi karfin ma farilla yafi karfin rukuni sharadi ne ya daga san alwala an gane da rufe tsarai da karkin kabas da kuma shi kallan istiqbal al-qibla din shi ma yana daga cikin wannan sharuddan dole ne in ka tashi sallar farilla sallar farilla a lura da kyau dole ka kalli kibla kuma wannan kibla din in dai kai ne sai ita ba sai ka dace da ita ba kamar yanzu mutum masallacin da ake da Allah ina yake kallo gabas yanzu kana da wannan mihrab sai dai sancin nan inda muke kallo a cikin gabar tafiya waye sanar da kai cewa ma za ka bilda a kasar Saudiya ma kare wannan da ma haka sai ta kaba zai yi wakila Ka'aba tana waje don haka din amma ga wallahi masallacin mai ce dole mun kallafa wa kanmu sai ya kan kaya ya haka kawai dai Makka tana gabas da mu ta gabas kawai za mu sa alkibla masallaci to wanda yazo zai yi sallah shi kadai sai ya rudi ya ga daga ne ina ne gabas take an ce ta khayyara ta hatan kawai wai sai ya duba ya haka kasan dan adam Allah ya mai kokarwa ko a zuciyar shi sai ya rika ganin cewa ina ganin dai nan ne gabas sai ya ji haka to da ya ji haka kawai ya kalli nan yayi sallah kuma sallar shi ta yi kawai matukar ya gama ta ba tare da an gaya mai ba amma in yana cikin yi sai wani ya to shi aka wani nan kake kallo kuma abin daga alƙiblan nan gurin ka ganin ne alƙibla to shikenan sallah ta rubu amma in sai da ya gama sannan aka zo aka gaya mai to sallar shi ta yi ba ya sallar ta to kuma duk yadda ka shiga makuwa idan ka zo gari duk inda kaga masallacin su ya kalla ko da a ganin ka masallacin yamma yake kallo ka kalli yamma din kai ma kai sallar ka tunda kai ka yi tunanin duk mutanen da ke garin kowa ya rude an yi masallaci yana kallon yamma sai kai kadai ne ka zo kai ne ka rude ba su ba daga ko kana ganin yamma sai kai kalli yamma din kai sallar alƙita ce alƙibla sannan an ce makahu wanda baya gani idan aka zo idan yana tare da wasu duk inda suka ce kalla ya kalla kuma ba ruwan shi in kuma shi kadai ne kawai ba yadda zai ya kallo nuhu kawai ya kalla shi kuma tayi so shi Allah ta'ala ai addinin ya sanya shi mai sauki ne wa ma ta'ala alaikum bi dini min haram Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini to da za ka yi sallah ka gama bayan an yi sallar an gama ko ku da yawa ne kun yi sallah kun gama kun saba da sai kuma daga baya kun gane ba daidai kuke ba Allah ka canza ba so da ma'aiki alaihi salatu wassalam haka ta faru gare shi a sallar asuba an dawo yaki an yada zango hadisi na nan cikin wata mali an yada zango sai aka yi sallar asuba bayan an yi baccin dare ƙarshen dare amma da ake asuban nan aka yi hasashe ake sallah rana na huduwa sai aka fahimci an yi sallan nan ba alƙibla a kalla ba sahabin da ya roƙi hadisi ya ce sai manzon Allah ya umarce mu mu canza wannan sallan duk da cewa gashi an yi ta ba kalla alƙibla ake yi sannan kuma duk mutumin da yake da wata larura wadda ta fi ƙarfinsa zai yi sallah ba zai iya kalla alƙibla ba duk inda ya kalla sai ya kalla kawai kamar yanzu misali mutum ne ya kare an dora shi a ɗakinsa inda aka dora shi din yamma yake kallo a zaune yake a haka kawai ba yadda za a yi ma ya iya shirya lokacin sallah ya yi a yi mai alwalaye sallar shi kawai yana kallon yamma kuma ta yi saboda me bai iya kallon alƙibla bai iya haka nan kila bayan ya ɗan fara samun sauƙi kila dole sai zai zo la ko kan da kali kuma da kalli gidan nasa in yi zauna dole kalli yamma zai kalla haka zai ta yin sallar yana kallon yamma har Allah ya ba shi ikon da zai dawo ya iya juyawa lafiya lau ya zauna kan duk inda ya so ya yi sallah ya kalla da kibla wannan shi ne to sannan kuma akwai maganar nafila ita kuma nafila ba kawfarin la duk wanda ya yi tafiya da ta kai nisan kilomita 77 ko abinda ya yi sama da haka an yadda inda yana kan abun hawa musamman dabba an yadda idan zai nafila duk inda dabba take kallo ya tayin nafila sa haka a gane sharuɗa shi a halin tafiya kuma tafiya sai ta kai kilomita 77 abin da ya sama sannan kuma sai mutum na kan dabba in wannan sharuɗan suka cika guda uku kuma sai in nafila sai ba farka sai duk inda ta kalla sai ke tayin nafila amma shi ba an ce an so a tsaida ta da farko ta kalla alƙibla ya yi kabbara da ya tsara sai ya jiya raga mata ta gaba da tafiya ta inda za a kalla da an fi so a yi haka wannan shi ne wani hukunci kaɗan daga cikin abin da ya shafi kallon alƙibla kuma shi mai littafin muktasar khalil ya ce idan aka rushe ka'aba Allah ya tsare mu da ganin haka idan har ta kai ga an rushe ka'aba to haka nan za a yi ta hasashe saboda ma'aikin Allah ya ba da labarin za a rushe din nan gaba za a rushe dan da za a rushe to sai dai a yi hasashe saboda an riga an rushe ka san ba dai magana ta tabbata tsayar hankali ba sai dai kawai a yi hasashe kawai a cigaba da yin sallah inda ba ta zahiri ko wanda suke kusa da ita ko wanda suke da ita sai dai a yi ta hasashe Allah ta'ala ya kare mu fawalli wajha ka shaqal mazhara li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujja dan kare zanto mutane sun samu hujja akan ku wannan mutanen su ne yahudawa da mushrikan makka hujja da suke faɗa na yahudawa da zinafat suna cewa yana musanta addinin mu amma yana bin alqiblar mu to yanzu ku kalli ka'aba alqiblar ta su ma an kibi ba shikenan ba an yanke hujja su sai kuma su kuma mushrikai suna cewa lokacin da ake kallon kudus yana da awar yana bin addinin annabi Ibrahim amma ya bar alqiblar to amma duk da haka ka san dan adam in ya zama shaitan kuma yadda mala ali na mangi yake cewa kaga shaitanun mutane iblis bai fi su kankara ba inda aka samu shaitanin mutum ya fi shaitanin aljani ma saboda shi shaitanin aljani bai iya fito maka zahiri sai dai ta hanyar waswasi da jan hankali kuma in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai tafiya bakka shi kuma shaitanin mutum akwai zai iya kawata ma abu zai iya baka shawara zai iya ma rufa rufa da sauran irin wannan kuma sannan dan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ma sai ya fada ko shi ma sai ya fadi ba guduwa sai ba dan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to dan haka sai zan to akwai wadanda ko da aka ce haka din sai da Allah ta'ala ya ware sai su illal ladina salamu min sai dai wadanda suke azzalimai a cikin su gam ba za a iya kashe bakin su ba daga cikin yahudawan an samu wanda suka dinga yin maganar bayan an tada hujjar su suna cewa to ai kaga yanzu Muhammadu kuma yanzu ba maganar addini yake ba ya karkata wajen addini al-qibla iyayensa da kakanninsa abin ya zama gado kuma ke aka faɗi wannan magana dai kaga cin mutunci su kuma allazina zalamu min quraish din su kuma abinda suka rika faɗa cewa suke yi Muhammadu dai ya rude kawai inna muhammadan fi hayratin min amri muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin kidima cikin lamarin sa bai ma san abin da yake ba da yana kallon Ka'aba ya dawo ya kalli kudu ya dawo Ka'aba kuma sai Allah da fa Ka'aba yake kallo farko dai dai na kallon ta sun ce ya bar addini annabi Ibrahim to yanzu an dawo ta ba an dawo mata ba ya bar shi kamata ayi ba sai ko ake ta ya kidima ya baya cikin hayatin sa daga lukumad al-hakim yake cewa dan sa duk abin da za ka yi in dai kaga daidai ne kai kawai ba ruwan ka da mutane so da mutane in ka ce ka su zaka bi to ba za ka yi duk wani abu na alkhairi wa in tu'i aktara man fil ard yudilluka an sabilillah in ka biye wa mafi yawancin mutanen duniya in dai ra'ayin su zaka biye ma to zaka bata daga hanyar Allah dan su ra'ayin su ba alkhairi bane galiban lukumad al-hakim yace bari gani yace zan gwada ma abin amaliya aikace yace ga ka da rabumi nan ko bari gani yace to mahaula kun yace mahaula sai bari mu wuce wannan mutane yace me za su fada aka zo aka wuce sai aka tsina mutanen nan sa ta dannan mutane ba su da tausayi ga su malam mutane manya manya tabarakallah masha Allah amma kuma ga su duk sun haye kan rabumi ba a tausaya ma rabumin nan ne kada abin da suka faɗi shi kenan yanzu bari in sauka in barka an sauka shi kenan shi uban ya rika tsan Allah aka wuce wasu mutane su ma tsaya kada yanzu za su ana wucewa ga yaro a saman rafumi ga tsoho yana da ana wuce ka ga yaro mara tarbiya ma yaro mara tarbiya ga tsoho wanda shi ya kamata ya hau kai ka sauka ka ja shi amma ga shi ta riga ta hai kai wannan yaro kada abin da suka faɗi su ba da wakan kaga da su wadancan ra'ayinsu shine daya ya kaga da muke bin ra'ayin nasu kaga wasu kuma ba a musu daidai ba yace to mu kada wuce bari in hako yace sai kuma kaza ana wucewa su yace bari kada abin da zasu faɗa su kuma wadannan mutane yace kaga wani gaci da Allah ba mara tausayi kai da kasan duniya kasan wahalhalin duniya ka kai ka mata ka sauka ka sa yaro da yake kidan ake koya mai rayuwa shi yake mata ya hau ba sai ka ji ko to da haka duk abin da ka tashi ka duba a ga menene ya fi daidai da shari'a sai ka yi ko amma duk abin da kai wasu ya san gaba daidai kai ba a daidai lokacin da kake ganin wasu daidai aka yi masu to a daidai wannan lokacin su kuma wasu ba daidai aka yi masu da ka in ka zaɓi cewa kai wa Allah daidai to shi kenan to wanda kai wa daidai ruwan shi wanda ba kai wa daidai ba shi ma ruwan shi to a li Allah ya kudin nan ka dai hutta illa allazina zalamu minhum yasa Allah ya ce fala takshawhum wakshawni kada ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro na fala takshawhum wakshawni wali utimma ni'mati alaykum na maido da ku Ka'aba ne domin in suka ni'ima ta a gare ku wal'allakum tahtadun domin kuma ku tabbata akan shiriya to Allah ya tabbata da mu akan shiriya wannan arashi yayi daidai gurin kanan nan Allah ya tsare da mu Allah kuma ya tabbata da mu akan shiriya Allah ya dauki rayuwar mu akan shiriya muna sanar da mutane kowa da duk inda sautin nan ke kaiwa da ma inda bai kaiwa cewa in Allah ya kai mu gobe da misalin 9:30 insha Allah daga 9:30 dai abin da yake wani dan gangan 10 din nan za a rike tafsirin nan da wannan lokaci daga nan kuma sai idan Allah ya kai mu da ma mu duk 27 muke da cewa kuma yadda aka saba malam na zuwa imam yanzu ya tabbata da sace su zai zo da aka saba a tsoyi a kun da duk Allah ya kama duk gobe za a yi wani haka muna ga yadda mutane duk wanda ke nan gurin wakili ne ya gayyato mutane da yawa a taro saboda guri ne na amsar addu'o'i an gane ko guri ne na amsar addu'o'i idan mutum ya zo da bukatunsa Allah ta'ala zai biya su insha Allah ta'ala sannan kuma duk wani abin da muna bukata yanzu muna bukata alqur'ani har yanzu din wanda Allah ta'ala ya sa ya zo da shi ko ya zo da su da ana bukata insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu dace wanda muka wada dai Allah ka ba mu lada wanda muka wada da kusuri ko rashin sani Allah ya gafarta mana kuma ka sanar da mu Allah ka biya mana bukata mu alkhairi Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kwantar mana da wannan fitin tunu Allah ya kwantar mana da wannan fitin tunu Allah ya kwantar mana da wannan fitin tunu wa ba shi Allah ya gajiyar da su Allah ya gajiyar da su Allah ya gajiyar da su